Jama'a sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 17 ga watan Janairun shekara ta 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu jihohi da kuma hukumomi a Najeriya na kokarin inganta kafofin labarai kamar kowace ranar Laraba za a ji maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad. Garba Awwal zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar Kamaru. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ayoyinku amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce za ta dauki wani matakin da Attorney General na Amurka din Jeff Sessions ya bayyana da cewa na ba sabon bane na neman bari babban kotun kolin Amurka ta kawar da hukuncin da wata karamin kotun daukaka kara ta jihar California ta yanke, inda ta hana wa gwamnatin tarayya jawo shirin bada kariya ga matasa da aka shigo da su Amurka tun suna kananan yara burki, shirin da ake kira DACA. A jiya Talata ne gwamnatin shugaba Donald Trump ta bada sanarwar niyyarta na neman kotun koli ta sake nazarin wancan hukuncin. Ana daukar matakin a kan na ba sabon bane da yake gadin gwamnatin tarayya ta bayyana niyyarta ta canja shirin DACA tun ma kafin ita wancan kotun daukaka karan ta birnin San Francisco ta kammala yanke nata hukuncin. Attorney General Sessions ya gabatar da hujjar cewar hukuncin wancan kotun hukunci ne da hankali bai dauka, ya ce hakan kuma ya saba wa doka, musamman ma a ce wai alkali guda zai dauki ko kuma zai yanke hukunci da zai shafi kasa baki daya akan shirin nan na DACA. A wani lamari na daban da ya shafi bakin haure kuma, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya gaya wa wani taron yanci rani da ma'aikatan tsaro cewa zai matsa wa hukumomin kasar Burtaniya lamba su inganta birnin Kali don a tabbatar da cewa ba a bar bakin haure suka ratsa cikin sa suka tsallaka zuwa cikin England ba. Shugaban na Faransa wanda ake sa ran zai gana da Prime Minister Burtaniya Theresa May gobe Alhamis ya ce zai yi mata magana game da bukatar Burtaniya ta zuba jari sosai wajen inganta birnin na Kali don karfafa shi, musamman da yake yanzu ana ta maganganu akan yadda shirin Brexit zai shafi al'amarin shiga da fita na bakin haure. Macron ya ce bai kamata a kyale garin na Kali ba ya zama wata hanyar shiga Ingila ta bayan gida. Shi dai wannan birnin na Kali da yayi kaurin suna saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan sansanonin bakin haure na kasashen Turai, inda tarihin yanci rani musamman daga kasashen Afghanistan da Larabawan Sudan da Eritrea sukan zo su zauna, ganin cewar tazaran da ke tsakanin teku da garin ba ta da yawa kuma ana iya tsallakawa cikin Ingila cikin sauki. Gwamnatin Amurka shugaba Donald Trump ta bayyana aniyarta na rike tallafin dala miliyan 60 da take baiwa wata hukumar agaji ta Majalisar Dinkin Duniya don taimakawa Falastinawa 'yan gudun hijira. Wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗa jiya Talata cewa wannan hukuma tana buƙatar a yi mata abin da ta kira kwaskwari masu sai. A can dai Amurka ta ɗau niyyar bada gudunmuwar jimlan dala miliyan 125 ne ga wannan hukumar bada agaji da ayyuka ta Majalisar Dinkin Duniya da a takaice ake kira UNRWA. To amma kuma sai aka saki shawara ta ce za ta bada dala miliyan 60 ne kawai ta rike har zuwa can gaba bayan ta gama abinda wani jami'in Amurka ya bayyana da cewa sake tunani akan lamarin. Babban aikin wannan hukumar ta UNRWA shine bada agaji akan a fannonin kiwon lafiya da ilimi da wasu ayyuka ga Falastinawa da ke zaune a yammacin kogin Jordan da zirin Gaza da Jordan da Lebanon da kuma Syria. Tun ba yau ba, shugaban na Amurka Donald Trump ya yi barazanin tsinke tallafin da Amurka ke baiwa Falastinawa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugun ƴan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga da jam'iyyarsa ta National Super Alliance ko kuma wato NASA a takaice kenan ta kalubalance sakamakon zaben shugaban ƙasa na zagaye na biyu da aka yi a cikin watan Oktoba bara. Ya sha alwashin gudanar da bukin rantsar da kansa a matsayin sabon shugaban ƙasar a ƙarshen wannan watan Janairu idan ba a zauna aka tattauna tsakaninsa da shugaba Uhuru Kenyatta ba. A wata hirar talabijin da ya da sashen Swahili na muryar Amurka, Odinga ya yi watsi da sukar da ake masa na cewa barazanar nada kansa a ranar 30 ga watan Janairu da ake yi wata dabara ce ta neman a tattauna da shi a kan raba ikon ƙasar da shugaba Uhuru Kenyatta. Sai dai kuma duk da irin kalamai masu tsauri da yake yi, Odinga ya ce ‘yan adawa na buƙatar tattaunawa da jam'iyya ta Jubilee mai mulkin ƙasar Kenya.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon arewa maso gabashin Najeriya, inda a ci gaba da kokarin inganta kafafen yada labarai wanda jihohi da hukumomi ke yi. An yi wani taro a birnin Gombe na arewa maso gabashin Najeriya din, inda kwararru suka gabatar da shawarwari. Daga Gombe ga wakilinmu Abdulrahman Muhammad da rahoton.
Inji cewar Professor Fati, shugaban tsangayar koyon aikin jarida na Jami'ar Ado Bayero da ke Kano, akwai kalubale akan yan jarida da kuma gwamnatoci don cimma muradin samar da sahihan labarai masu inganci wa jama'a.
Wannan kalubale ne ga masu aikin jarida namu na gida, su ma su tashi su san zamanin da suke yin abin da suka ga dama ya wuce, kuma yanzu zamanin ne ko su tashi ko kuma a bar su, ko kuma ba mai sauraron su albarkar zama ba za su je ba. Kuma gwamnati ta san cewa idan bata inganta aikin radiyonta ba, mutane za su rika sauraron ƙarairayi da kuma maganganun da ba su ba a telefon, kuma ba yadda za a yi su tare, ba yadda za a yi su hana. Saboda haka hanya ɗaya ita ce su gyara nasu, ko da su ma nasu ana ta yi da su, idan ana gogawa da su a gawa zai fi gaskiya.
Amma me yasa kike ganin an fi raja'a akan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen waje?
Saboda namun ba su da ingancin aiki, ba su da ingancin kayan aiki, kuma sun siyasar da abun su faɗi abinda ba shi ba. Mutane kuma sun gaji da jin irin wayannan labarai da kullum abu daya, he said, he described, he lamented, he explained. Sun gaji da wayannan abubuwa. Saboda haka dole ka bincika kuma ka faɗi gaskiya. Me yasa mutanen mu ko wata safiya za karfe 6 suna kan BOA, 6 da rabi kun koma BBC, 7 sun koma Radio France, 7 da rabi suna Radio Germany, da rana haka da dare haka sun zama kamar daga sama wahayi ake musu. Me yasa? Saboda mu ma'aikatanmu na nan ba su da wannan courage na bincikawa, ba su da kayan aiki, sannan kuma karafunan nasu masu matattu ne.
Sai dai kuma domin tinkara waɗannan kalubale ne gwamnatin jihar Gombe ta kafa kwamitin lalubo hanyar cimma wannan bukata. Alhaji Ahmed Aminu shine shugaban kwamitin, ga irin shawarar da ya bayar.
Don haka in ana son gwamnati ta sami wato ainihin tabbatar da cewar tana yin wato kwantar da zakara, to kamata ya ce ita ma ta inganta nata gidan radio da nata gidan talabijin ya yi daidai da zamani kenan.
Nasu jawabin kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kai na jihar Gombe, wannan Rabul Umar Ahmed Baradin na faɗa, ya ce wannan mataki ya zama dole a ɗauka domin tafiya da zamani a fannin yaɗa labarai.
Wannan mataki ya zama dole ne mu ɗauka, kamar abin da Hausa suke cewa wai gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Kafar da muke yi ta watsa labarai a jihar Gombe, wanda ta hada da talabijin da rediyo, Gombe Media Corporation kenan, GMC, muna so su zama daidai da zamani na abin da ake cewa digitization, wanda shi ne yanzu a ko'ina ake kai. To muna kokarin mu yi wannan. Bayan wannan, gwamnati ya kamata ta kara mana wasu na'urori yanda kowane saƙo da sassa a wannan fadin jiha za a dinga jin duka al'amuran gwamnati yanda ake gudanar da su. To ganin haka mu ga ya dace a zo a nada kwamiti su ba mu shawara a bisa abinda zamani yake tafiya da shi mu ma mu zama daidai da zamani.
Lohab Muhammad Murya Amurka daga Gombe a Najeriya.
Na kai ki a kuma gaida Abdul Wahab kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan.
Sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alizaki yaro da san kalife na daraba yin da de bale kanare anyi godo godo da ba da mamba na pollo kai Allah di ko an ka ba wa wa ban bin ta banan ali da wa da je bale kana la ayan da na go amma ba magul da inje na zan ma go ga ta ya bibi aka una guga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo kami da umaru halima
to Allah ji kan shata Mahdi mai dogon zamani. Yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. A watan Maris na shekarar 2014 'yan Najeriya masu dankaran yawa sun mutu a wurin neman aiki na hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya wato immigration. Wannan al'amari na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna ma duniya irin mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya, musamman ma matasa waɗanda wasu su sun yi shekaru 5 har zuwa 10 da kammala karatu amma ba sa da aikin yi. A wancan lokaci a inda aka so yin jarabawa ga masu neman aiki a Abuja, an ce mutane fiye da 100 suke cincirindo. Su kansu kamfanin da aka ba su aikin shirin jarabawar mutane 64 suka gayyata domin jarabawa a nan filin wasa na ƙasa da ke Abuja. Irin wannan abu ya faru a dukkan cibiyoyin da aka shirya gudanar da wannan jarabawa, kamar a Benin, Mina, Port Harcourt, Kano da kuma Lagos. Irin wannan yanayi na mummunar rashin aikin yi a Najeriya yana haifar da 'yan damfarar da suke ƙara jefa marasa aikin yi a cikin ukuba ta hanyar nuna musu cewar akwai hanyar da za a iya samo musu wannan aiki, to amma bisa sharadin cewar sai sun biya wani kuɗi mai tsoka da akasarin su ba sa da shi, sai dai su je su ciwo bashi. Ana damfarar mutane sosai musamman a ƙaryar za a samar musu da aiki a ma'aikatu da hukumomi da kamfanoni waɗanda jama'a suke ganin cewar suna biyan albashi mai tsoka ko kuma dai akwai wata hanyar ta samu a ciki. Wannan batu na samun aiki a hukumar shige da ficen baki ta Najeriya a shekarar 2014 shine aka yi amfani da shi wajen damfarar waɗanda za mu fara jin batunsu a yau.
Sunana Yahuza Ibrahim. Wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari, akwai wani mutum da ake ce ma Alhaji Lawal yana zaune a Airport Junction nan Abuja. To muna zaune
cikakken sunansa
Alhaji Lawal, ban san cikakken sunan shi ba amma ana mai lakabi da Alhaji Lawal Bagoguri. Muna zaune a unguwa daya, sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka. Sai muka same shi da ni da wani malam Alha, nace muka ce da Allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration. Sai ya ce to mu bari zai bincika mana. Da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira malam Alha, shi malam Alha sai ya kira ni. Da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu, amma tsakani ga Allah su ana ba su na goro. Muka ce to, na je muka yi magana da su, muka yi roƙe su, muka roƙe su, suka ce a'a su abinda suka sani za su iya samar da wannan aiki amma sai an sallame su. Na ce to nawa ne abin da za a ba ku?
Su waye ne masu neman na goro?
Shi Alhaji Lawan da shi Abubakar wani dan Yobe, da shi Aminu, ana ce mai Aminu Abubakar, yana aiki a Ministry of Education, yanzu yana da kujera auditor a wurin.
Wato tambayar da nake na goron ma'ana, su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su, ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka?
Su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki, shi Aminu kenan, Aminu Abubakar, wanda yake aiki Ministry of Education, ya zama Alhaji Lawan ya zama kamar agent nasa ne kenan. To shi ne ya tsaya lallai su ga abin da suke ansa, sai an ba su 250
naira.
Naira 250.
200 ko
200. Muka nuna muka roke su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa, suka ce a'a, su wannan hudda ita suke yi. Muka ce to, a lokacin tunda mun riga mun saka mu neman wannan abu, ba hanyar da muka iya, sai muka amsa musu wannan magana. Da muka amsa musu suka ce to, sai a kawo idibas.
Sai a kawo wato kudin kashin alƙalami kenan, advance.
To kudin kashin alƙalami, advance. Ni na ba da 100. Akwai wani yaro Sagir Abdulrahman ya ba da 115. Akwai Izra Dauda shi ya ba da 250 a bisa alƙawarin za su kama mana wannan aiki na immigration. Yawa, a bisa wannan alƙawari da suka yi na immigration, sai muka ce to, in aiki bai samu bawa, sai shi Alhaji Lawan ya ce mana, in aiki bai samu ba, dole a dawo maku da kudinku, ba ta yiwuwa in yi maku jagora, kuma in abu bai yi ba, a ce ba za a baku kudinku ba. Muka ce to shikenan, tunda kai muna tare da kai, muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu, shi muka ba. Sannan shi ya je ya kai ma shi Aminu waɗannan kuɗi. To da ya kai mashi kuɗi, yau shekara ta kai uku kenan tunda aka kai waɗannan kuɗi, aiki bai samu ba. Yanzu muka zo wajen Alhaji Lawan, muka ce to Alhaji Lawan, yanzu gashi muna shekara ta uku, aiki bai samu ba, ina alƙawarin da kai mana na maido kuɗi? Yace eh, tabbas ya yi mana wannan alƙawari.
Wato wannan abu ya faru ne tun zamanin mulkin Jonathan?
Wannan abu ya faru ne tun lokacin mulkin Jonathan. Ko ɗaukan ma'aikata da aka yi wanda mutane suka bar mutu aka soke sakamakon wannan, to a wannan lokacin ne wannan abun ya afku. To shi Alhaji Lawan yanzu da muka yi mai magana, yace lallai wannan magana akwai ta, zai maido kuɗi. Muka tarza shi yanzu akalla wajen wata shida kenan, dan tun farkon wannan shekarar muka fara magana. To yace mana yau, yace mana gobe, abu ya zama yaudara, sai yaudara da mu yake. Yau in ka ganshi, gobe ba za ka ganshi ba. Yau in ka ganshi, gobe ba za ka ganshi ba. Har yanzu maganan nan da muke da kai yanzu, abinda na sani akai, ya gawo wasu daga cikinmu ya maida masa wasu bangare na kuɗi. Akwai wanda daga cikinmu ko kwabo bai ansa ba, saboda haka muke nema a taimaka mana akan wannan al'amari da ya auku tsakaninmu da shi.
Wato abinda za a so a sani, shi Alhaji Sani ne shi ne yake a ma'aikatar ilimi ko?
Alhaji Aminu Abubakar.
Alhaji Aminu Abubakar, kuna da tabbacin shi wakilin naku ya je ya kai masa wannan kuɗi?
To shi Alhaji Aminu Abubakar, muna da tabbacin ya kai masa kuɗi, saboda akwai lokacin da shi ya kai mu wajen shi a nan ofis, aka same shi gabanmu, aka lissafa abin da aka bashi, yace eh, haka ne ya kawo mai. Saboda haka muna da tabbacin ya bashi wannan kuɗi.
Wato shi dai Lawal Bagobiri yana nan a Abuja ne?
Lawal Bagobiri yana nan a Abuja.
Azu ka ce akwai kuɗin da ya dawo da su, kamar nono ya bayar da wa sauran mutane da 'yan kuɗaɗensu ciki?
To ni dai daga ciki ya bani 40,000. Ya ba shi Sagir Abdulrahman 20,000 a cikin kuɗi. Shi Izra shi ne ba ya samu ko kwabo ba. Har ya zuwa yanzu maganar da muke, shi ko kwabo bai samu ba.
Yanzu jimillar kuɗi nawa ya dace ya dawo muku da su gaba ɗaya, zan ku gamsu cewa biya ku?
To yanzu jimillar kuɗi ya zai dawo mana da 400,000, abinda zai dawo da shi kenan. Sai dawo da naira 400,000.
To yanzu me waɗanne irin matakai kuka ɗauka zuwa yanzu ganin cewa kun samu an dawo muku da kuɗin da kuka bayar?
to matakan da muka dauka mu dai iyaka hakuri mun yi hakuri game da wannan al'amari saboda haka yanzu duk iya matakin da ya kamata mu dauka muna kira ga gwamnati da lauyoyi da hukumomi na human rights su shiga wannan al'amari a fata mana haƙi mu a hannun waɗannan azzaluman mutane tunda mu dai mun shiga aikin nan da zumun mu taimaka wa ƙasar mu to sai Allah ya sa muka fada bisa kuskure muka shiga hannun mayaudara suka cuce mu suka damfare mu kuma mutanen nan har yanzu mun san su muna ganin su kuma akwai irin su da yawa a nan cikin ƙasar
amma za a yi mamaki ai ku da kuke ganin kuna da kishin ƙasa ko yanzu kun taba jin labarin ana saida aiki har a bada kuɗi da na aikin gwamnati
to mu dai ko ba mu taba ji ba gashi yanzu ya faru gare mu kuma irin waɗannan a Najeriya da tabbaci da cin hanci da rashawa ai suna da yawa a cikin ƙasa jarabawa ma kana iya ci ƴan cin hanci da rashawa su soke yanzu alal misali na gama national diploma tun 2008 na gama nake fafutukan neman aiki har kawo yanzu ban same shi ba Bahaushe ya ce idan ruwa ya ciwo mutum ka miƙa mai takobi kamawa zai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗannan mutane har suka samu sa'a yaudaran mu idan mu ya riga ya rufe a busa neman aikin in ka ɗauki 2008 zuwa yanzu shekara nawa mutum ya gama karatu kuma yana neman aikin nan ba kwance yake ba bai same shi ba
har yanzu ana ci gaba da yi wa mutane damfara kan batun samar musu da ayyukan yi a Najeriya musamman ma a hukumar custom da kuma wannan da aka ji za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mako mai zuwa a madadin Nasiru Adamu Elhikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
to a gaida mai kafan karo babba yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru inda shi kuma Auwa Garba zai gabatar mana da shiri na gaba
Don fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamrun Info an da ta ruwaito mana cewar shugaban jam'iyyar adawa ta CPC Edis Kawala ta saki gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru wajen jan kafa take yi a kan rikicin ƴan awaren Ingilishin kasar wanda yanzu haka yake neman rikide ya janyo wa kasar ƴan yakin zunkuru jaridan Kamel Press kuma ta labarta mana cewar kasafin kudin shekarar 2018 gwamnatin kasar Kamaru za ta karkata akalanta ne domin mun kula da shiganta a babban tashin jirgin ruwa na Benin cinikayyar kasar Duwala karancewan kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya suna amfani da wannan tashin jirgin ruwan wajen sauke kayayyakin su daga kasashen Turai sai jaridan Cameroon Tribune an da ita ma ta hango mana cewar shekara 2018 din nan gwamnatin kasar Kamaru ta ce za ta mayar da hankalinta ne kan gina manyan hanyoyin kasar da ma kananan hanyoyi musamman mata bangaren karkaran kasar domin inganta rayuwar al'ummar kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Eden an da ita ma ta shaida mana cewar wata motar safa mai dauke da fasinjoji 74 ta yi hatsari a kan hawan jigawan dutsen garin Can da ke jihar yammacin kasar Kamaru an da mutane 21 ne suka sheka barzahu sama da guda 40 kuma suka jikkata jaridan emergency kuma ta ce kungiyar malaman makarantu sun yi wani kwarya-kwaryar zanga-zanga a birnin Yaounde an da suke neman gwamnatin kasar ta yi kokari na duba al'amarin albashinsu amma ministan ilimi mai zurfi Fami Dongo ya lalashe su ya ce za a duba al'amarin nasu sai jaridan Informatin an da ita ma ta tsegunta mana cewar a karamar hukumar Nkam da ke jihar yammacin kasar Kamaru an yi wa mahaifin dan majalisar dokokin kasar Gaston Komba kisan gilla amma sojojin kasar Kamaru sun kammala bincike an da aka yi jana'izarsa ranar 13 ga watan Janairu 2018 din nan jaridan La Meteo kuma ta yi hira ne da tsohon dan takale dadin kasar Kamaru kuma mai tsaron gidan kasar Antoine Bell an da ya shaida wa jaridan cewar babu makawa kasarsa ta Kamaru za ta hada gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na shekara 2019 sai jaridan Le Jour an da ita ma ta ayyana mana cewar hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru za ta fara binciken kwakwaf akan waɗansu kananan masana'antu masu wallafa maganin nuka a kasar cewar kasuwar irin yadda ake samun waɗansu bata gari suna sayar da maganinuka marasa tushe. Zamu kammala shirin jaridan namu ne da jaridan The Guardian Star kasar Kamaru anda ita ma ta sheda mana cewar babban jam'iyyar adawa ta SAF wanda ni Jomfungi yake jagoranta sun ce za su gudanar da wani babban taron su na kasa a ranar 22 ga watan Febrairu mai zuwa 2018 domin suna neman sake sabon lale. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Da farko sunana Aminu Shayi da rubar da ke da kamar kuma ta balita tana ba tare da Nigeria. Hakika dangane da waɗanda rigimar donata da abamagasa da kuma wasu yankuna na wannan wurare matsalar tashin hankali ya shafe su, kuma suke kokawa da cewa ba a tallafa musu ba ko kuma ba a ma taimaka musu ba a gurbatance. Hakika mun ji takaicin wannan rashin taimakawa gwamnati ta al'umma ce al'umma kuma su ne suke bayan gwamnati fatan Allah ya kawo na ƙarshen waɗannan tashin hankula da ma rigimar da suke a daban yankunan bo da makasar ma baki daya.
Assalamu alaikum wajen Amurka irin gaskiya gare ku suna na shugaba Iliya mai ƙarfi da sai a bakin karfa zancen da ra tare Nigeria. Hakika yan boko haram da aka suka tuba to hakika kamata gwamnati ta duba ta je su na falha a tsakanin su a tsakanin zaman lafiya. Kuma ya kamata inda wani jami'i na taimaka masu kama sana'a.
Salamu alaikum, sunana Muhammad Zalanga, kula ɗaya ga Jigawa Najeriya. Muna kira ga ɗan takarar ƙasar Kenya na shugaban ƙasa Ronald Obinga da cewa kada ya aiwatar da abin da yake buƙatar yi na rantsar da shi a rantsarwa. Bai kamata ya rantsar da kansa ba, kuma ya kamata ƙungiyar ƙasashen Afirka ta baki a cikin wannan lamari. Kada bar abin ya zama matsala.
Assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen hula kullum. Sai ya fara wannan dama an sanar da sabbin ƴan takara na siyasa ne APC cewar sun za su bugo hoto su ga ladan sun bugo hoto sun haɗa da hoton shugaba Buhari. Gaskiya kawai suna yaudarar mu, yana fa mun san ba su da hali irin na Buhari. Haka a ga hoton su da hoton Buhari bai samu zaɓe su ba. Tabbas mun sani kawai Buhari kai ne mai kyau. Ina in dai suna so to zai su gyara halin su, amma ku go wannan ɗan takara ya ga hoton da hoton Buhari saboda ya san Buhari ya da farin ne a gun talakawa. Mun riga mun gane an kula da Buhari shine buƙatar ku biya ku kasa hali da nasa. A can kare kuma na ba wa shugaba Buhari shawarar don Allah ya kai mu 2019 lokacin daga kare daga hannun kowane ɗan takara domin kawai sun amfani da shi ne su biya buƙatar su kuma kasa koyi da halinsa. Su bar kowa kawai kowa halinsa ya kai. Mai magana malam mai zanen kula kullum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina so na yi amfani da wannan dama domin na jajanta wa 'yan kasuwar garin Port Harcourt da ke jihar Yobe wanda suka haɗu da iftila'in gobara. To saboda haka muna addu'a Allah Ubangiji ya mayar musu da alkhairi. Kuma muna kira ga shugabanninmu na Najeriya da ma na jihar Yobe baki ɗaya su ci kawai waɗannan mutane tallafi domin sun yi asara wacce ba ƙarama ba.
To yanzu kuma ga Baba ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce an kama wani mutum da matarsa a ranar Litinin bisa zarginsu da ɗaure yara 13 a cikin yanayi mara tsafta a cikin gidansu. An ba da bailin David da uwar gidansa Louis Turpin a kan kuɗi dala miliyan 9 yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a kan azabtarwa da haɗarin da suka jefa rayuwar yaran a ciki. Ɗaya daga cikin yaran ne ta tsegunta wa 'yan sanda abin da ke faruwa a cikin gidan nasu da ke birnin Paris kusa da Los Angeles. Ita wannan yarinyar mai shekaru 17 ta arce ne daga gidan kuma ta kira 'yan sanda a kan wayar salula.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Babu Makeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abbo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.